أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا مجلسي نقوم شابيو na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a garin kano Allah ya kara ma wannan birni tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi baki daya yau 12 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 28 28 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah zamu ci gaba daga inda muka tsaya zamu tashi aya ta 30 a cikin suratul kahf tambayoyi da suka zo na ta farko mallan dan Allah muna son karin bayani dangane da kama guri a masallaci kama guri a masallaci akwai tafsir shi masallaci wurinsa ba a mallakar sa mallaka ta dindindin mallaka ce ta wanda ya riga zuwa wanda duk ya riga zuwa ya mallaki wannan wajen shine yake da haƙƙi ne ya zauna a wajen to idan ya tashi domin wata larura wanda zai tashi ya je ya dawo idan wannan larura ce wanda take ba mutun ya fita daga masallaci ya tafi kenan ba ya fita ne ya je ya dawo kamar ya jaddada alwala kamar an kira shi ko ya fita ya danyo ta bukata ya dawo wanda yake babu fasili mai tsawo kamar daga sallah a ce har wata sallar ta zo to shine a haƙu da wannan wajen amma idan ba haka ba to idan ya bar wajen wannan haƙi nasa ya tafi tunda mallakar sa ba ta dindindin bace ba a mallakar masallaci wannan ya ɗaya daga cikin misalan da suke cewa wato milkiya wadda take mu'aqqata iyakantatta ta ɗanwan lokaci kuma milkiya wadda take ba sayanta ake ba ba a saya ba shi da haƙƙin ya sayar saboda irin abin da za ka ga mutane suna yi mu a nan ba a yi amma nan gaba wataƙila nan mu ma yanzu amma a makka ana yi sai mutum ya je ya zauna a waje tun sallar la'asar ya kama wajen ya yi shimfiɗa ya zauna ba nan zai yi sallah ba sai gab da sallah sai ka ga wani hanshaƙi mai kuɗi ya zo ya sunna masa riyal 50 sai ya naɗe shimfiɗa sa sai ya shimfiɗa wannan shi kuma ya zauna ya zai ci halal wannan wajen wato milkiyarsa ba milkiyar tasarruf bace ba shi da haƙƙin sayarwa saboda waje ne wanda yake mulkin Allah ne shi an ba shi damar ya zauna a nan waje ne ba shi da ikon sayarwa ba shi da ikon sayar da wannan a wannan wajen yana da ikon ya yi amfani da shi domin abin da aka yi masallaci domin sa na ibada amma ba shi da ikon ya sayar da shi ga wani wannan a cikin tafasil din milkiya waɗannan masu mausu al-fiqhiyya al-kuwaitiyya sun kawo waɗannan misalai saboda haka mutum ya ce zai kare waje alal misali tun asuba ya zo ya yi shimfiɗa cewa wannan wajensa ne ya tafi gida ba zai zo ba sai azhar ko sai la'asar daga ya zo ya ce wannan wajensa ne ba shi da haƙƙi saboda haka duk wanda ya zo in ya samu wannan zai iya zamansa a wajen kuma shi ne a haƙu saboda haka a kula da wannan sannan wannan ya ce dan Allah malam a ja hankali wajen tsaftar jiki wajen zuwa masallaci ana cutar da 'yan uwa wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargada al'umma ya ce duk wanda ya ci daga wato itacen tafarnuwa daga tafarnuwa to kada ya zo masallaci ya ce ya zauna ya yi sallah a gida kada ya zo masallatanmu ya rinka cutar da mu saboda warin yana cutar da mutane to malamai suka yi kiyasi akan duk abin da yake da wari kamar wanda yake jikin ya sha taba ya zo masallaci yana warin sigari shi ma wannan yana da wannan hukuncin haka dalika mai warin baki shi yasa aka yi umarni da kan cewar kowace sallah mutun ya ko ya aswaki saboda wannan zai rinka cutar da mutane ko ba mutane ba hatta mala'iku dan mala'iku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam su ma suna cutuwa daga abin da yake damun dan adam abin da yake damun dan adam yana damun mala'iku to bayan Allah da kake neman su rinka ce maka amin amin amma kuma ka zo ka sa su cikin takura ka ga mai makon ka samu alkhairi sai ka janyo makanka barna shi yasa aka ce in ma irin wannan ta faru ka zauna a gida to haka dalika mai warin jiki saboda rashin tsafta sai ya tsafta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin wankan juma'a kamar yadda Aisha ta bayyana dalilin da yasa aka ce ayi wankan juma'a shine musulmi su ne suke makan su hidima su suke noma a gona a lambu saboda haka za su zo masallaci suna ƙarin jiki sai ka ji masallaci kuma ga irin tufafin da suke sawa tufafi ne wanda yake in ya haɗu da gumi da gumi wanda yake da dauda sai ka ji wato ƙarin barbecue dan kamar irin kamar kamar buzu kamar buzu fata fatar akuya fatar akuya shine irin tufafin nasu ba kowa ne yake samun ikon sa tufafin auduga ba ko tufafin kattani sai dai abinda aka je mai wannan fatar ita ce za a rinka sawa a jiki to in ta hadu da gumi yaya jikin zai kasance sai hamami annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma mutane lawiz tasaltum to ku rinka wanka mana dan saboda idan ba haka ba masallacin ba za a ji dadin zuwan sa to abinda zai sa mutane su tsani zuwa masallaci ai munkari ne babba abinda zai sa mutun ya zo masallaci amma kullun in yayi tunanin zuwa masallaci hankalinsa na tashi wannan babban bala'i ne saboda shi masallaci shine majalisin da Allah ya fi so dan haka ko ake so a zayyana shi a kawata shi saboda a soyar da shi ga mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yake addu'a ga wanda take share masallaci yake da ta mutu yace a kai shi kabarinta ya tsaya ya mata addu'a kuma ya zama to al'adan musulmi suke sa masallaci yake kanshi annan na sha baku labarin Nu'aym ibn Abdullah al-Mujammir wanda aka yi masa laqabi da mai sa turaren wuta a masallaci saboda aikin sa kenan kuma laqabin ya bi shi har cikin zuriyarsa dan haka abin da ya wajaba mutun idan zai yi ya rinka tunanin wannan cewa zai shigo cikin jama'ar musulmi ne kai ya zama to sanadiyar da zai kiyar da bayin Allah dakin Allah wannan zai zama to idaya ne gara mutun ya zauna a nesa inda ba zai cakuɗa da mutane ba ko kuma dai babban abu shine ya tsaftace kansa yanzu alhamdulillah irin ɗan abubuwan tsaftace kai din nan sun ƙara sauki da irin turaren nan da ake sawa na jiki deodorant da sai gidan manya-manyan ma'aikatan gwamnati za ka gani amma yanzu gashi nan da arha naira 100 ma za ka samu ko da yake naira 100 din ita ma fa gagara ba da ce amma dai in aka yi kokari da wanka da kuma amfani da irin waɗannan turaruka mutum in yayi wallahi Allah ya rubuta masa lada domin in yayi da niyyar cewar yayi ne dan kada ya cuci musulmi ɗan uwansa kuma dan ya kyautata zamansa a cikin masallaci ibada yake saboda haka kada mu manta da wannan kuma mu rinka tuna cewar mala'iku ma suna cutuwa da mu idan muka shiga cikin hali mara kyau kaga ba za ka so waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya sifanta su da cewa kiraman katibi ya zamanto kan wato masu daraja masu rubuta ayyukanka ya zamanto kana cutar da su Allah ya mana da makata mai warin kashi shi ma ai ko mutum yana da warin kashi shi ma duk ya shiga ciki in yana da warin kashi shi ma zai dauki matakai domin masu warin kashi din ma ai akwai su ma abinda suke sawa akwai abinda ake ba su na turare wanda yake za su rinka sawa wanda zai rage wannan abu idan kuma abin ya zamanto ya gagarya da wannan larurar to ba laifi sai ya rinka zama a nesa wata ran wani mutum yazo yana da larurar ciwo da yake da gyambo haka yana wari annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya zauna a gefe kada ya shigo cikin sahu ya nisanta da mutane saboda haka irin wannan larurar annabi sallallahu alaihi wasallam shi mana tarbiya saboda dabi'ar dan adam musamman kuma shi wato shi akwai wani irin akwai wata dabi'a ta kanshi a jiki wato shi kanshi yana da tasiri a cikin kwakwalwa na fitar hankali idan ka ji wani mummunan kanshi a waje duk ran da ka zo wannan waje ko babu kanshin sai wannan mummunan kanshin ya dawo kwakwalwa in ka ji wani kyakkyawan kanshi a waje duk ran da ka zo waje in dai kanshi ne na musamman to kwakwalwarka ta yi register sa sai ka ji shi sai ka tuno da waje to yanzu a ce kullun ka zo masallaci sai ka tuna wari saboda yayin da ya zama to warin nan kana cin sa a cikin sahu kana shiga sahun nan ko babu warin sai ka tuno da wannan to ai kaga an cuce ka domin an saka kaki tsayuwa gaban Allah a cikin musulmi saboda haka mu kula da wannan Allah ya mana gaban kata sannan wannan yace malam da Allah akwai malam da akwai wani littafi da zan karanta domin sanin aure da hukuncin Allah a aure saboda aure na ya kusa Allah ya kara mana lafiya to Allah ya baka alkhairi ne yawa cikin aure akwai ko ibada da hukunci ma ka karanta na Sheikh Ahlul Bunji inda Hausa ne ibada da hukunci yayi akwai juz'i na biyu akwai bayanin hukuncen aure ko ka je ka karanta risala ta Ibn Abi Zaid risala an fassara ta da turanci an fassara ta da Hausa kuma ka nemi lakcoci da malamai suka yi akan rayuwar aure akwai lakcoci da dama da malamai na al'umma mu na wannan zamanin wanda suka san zamani suka yi kuma akwai wato da taro na horarwa da su cibiyar Sheikh Bin Baz suka rinka shirya a masallacin nan amma mata aka yi ma shi yasa kowace muke ce musu muna bin su bashi ai ba mata ne kadai suke auren ba har maza ma ya kamata kamar inda aka yi bita ta aure wanda yake bitar aka nuna hukunce da yadda mace za ta kula da tsaftar jikinta da yadda za ta kula da tsaftar gidanta da yadda za ta kula da mijinta duk wannan aka zo aka yi musu bita a wannan to maza ma suna bukatar wannan kun ga wato abin mamaki wato waɗanda ba musulmi ba su kafin ma ka zo ka yi aure a wajensu a ɗakin bautar su sai ka kawo certificate cewa ka je kayi wannan bita ba sa ɗaura aure sai wanda yake da certificate din yayi bitar rayuwar aure to a ce wanda ba musulmi ba sun fi mu sanin haƙƙin wannan ibada ai mu ma kamata yi ba dai zamu ce ba za a ce haramun ne ba za a ɗaura maka aure ba sai ka kawo certificate na bita amma kamata yi idan aka zo ɗaura aure a rinka tambaya to yaya an je an yi bita an san hukuncen aure in ba a sani ba za a ce ba za a ɗaura auren ba tunda ba a kai wannan ba amma yana daga cikin abin da zai zaburar da mutane a je ai saboda haka wannan sai kai kokari ka nemi cassette littafai kuma ga sunan kamar yadda na ambata maka sannan tambaya ta ƙarshe wannan yace ta biyun ƙarshe akwai tambaya wadda aka turo wannan yace na sai da gidaje na wata hudu da suka wuce miliyan 15 shin zan fitar musu da zakka wannan akwai tafsiri idan ka sai da gidajenka saboda dama ka saye su ne dan saboda kana fatan kimar su ta karu ka sayar ka ci riba ko kuma kana gudun kudinka za su lalace sai ka ajiye su a cikin gida saboda in kima su ta karu ka sayar da su watakila ka sake sayan waɗansu gidajen to idan wannan ne a lokacin da ka sayar da su za ka fita musu da zakka ta shekara ɗaya komai tsawon zaman da suka yi a matsayin gidaje domin sun zamanto gidajen kasuwanci idan kuma dama kana sayar da su ne ka sayi waɗansu to da gidajen da ka sayar waɗannan na miliyan 15 idan kana da waɗansu gidajen ma wanda ba a sayar ba to za ka haɗa su da wannan miliyan 15 ka fitar musu da zakka domin ta zama to cinikinka kamar wanda yake sai da kayan koli ya sayar to da ka cinikin gidaje iri biyu ne akwai wanda in ka sayar za ka fitar da zakka ta shekara ɗaya akan kimarsu nan take akwai kuma wanda yake idan ranar fitar da zakka ta yi da kudin da yake hannunka da kimar gidajen zaka hada ka fitar musu da zakka. To sai hali na uku shine wanda yake a gidajen nan nasa ne, ko sai yayi ya ajiye su al misali dan yayi ma ƴaƴansa aure, ko dan ya sanya haya a ciki, ko dan wata bukata, amma ba dan yayi kasuwanci da cinikin gidajen ba. To wannan idan ya sayar da gidajen miliyan 15 din nan zai jira har shekara ta kewayo, domin ya zamanto kamar abinda ake cewa almalul mustafa, dukiya da aka samu fa'idar ta. Sai ya jira shekara ta kewayo, idan wannan miliyan 15 tana nan yadda take, to sai fitan mata da zakka. Idan ya cinye ta gabaki daya, yaron kan cewa shi mabukaci ne, babu zakka a kansa. Idan kuma ya cinye wasu suka yi saura, to abinda ya saura, akallan abinda ya saura shine inda ya kai nisabi, sai fitan masa da zakka. Saboda haka wannan shine tafsili halaye guda uku akan wato wanda ya sayar da gidaje da yake da alaka da wannan tambaya. Sai tambaya ta karshe, hukuncin wanda ya kaurace ma matarsa har tsawon shekara daya, ba shi ba ita, amma yana aika hakudin abinci yana aika mata, amma ya ta bar gidan kuma ɗan uwanta suna zuga ta kar ta koma, shi kuma ya tsaya kuma akan cewa suna da aure. To wannan duk wanda ya kaurace ma matarsa in ya wuce wata hudu, to matar tana da haƙƙi ta kai gaban alƙali, kuma alƙali zai tilasta shi ya ɗayan abu biyu: in ma ya dawo da ita ya ci gaba da rayuwar aure tare da ita, wa in ma ya sake ta. Dole kuma ya ɗaya. Idan ya ƙi, alƙali ya bashi dama, ya sake bashi dama har sau uku, to sai alƙali ya sake ta, domin wannan darar ne. Ka'idar musulunci, babu cutarwa a cikin addinin musulunci. Wata hudu shine haddin da Allah ya sanya ma mai ila'i. Waɗansu mazhabobin ma cewa suke in ya wuce wata hudu automatic ta saku, amma mazhabar Abu Hanifa ce, amma wannan qaulun da'if ne, yana da rauni. Mazhabar Malikiya shine cewar sai an kai gaban alƙali, kuma sai an ba man, sai an yi ma gunjin wa'azi, an ba shi damar yayi ɗayan abu guda biyu. Idan ya ƙi, bayan ba shi dama da wa'azi da sauraro da aka yi masa, to shine sai alƙali ya sake ta ta je ta sake wani auren.
To yan uwanta ne suka hana?
Idan yan uwanta ne suka hana ta ta dawo, to nan ya zamanto laifin ba namijin bane kenan. To ta zamanto nashi wadda take taimaka mijinta ta waye duk tsawon wannan lokacin a cikin saban Allah take. Za ta kwana, mala'iku suna tsine mata albarka, domin wannan matan da ta yaji shine hukuncinta. Duk tsawon wannan lokacin a duk dare sai mala'iku sun kwana suna tsine mata albarka. Saboda haka ƴan uwa sai su san irin halin da suke sanya ƴan uwan su mata a ciki. Idan abin ya kai haka, to shi miji in ƴan uwan suka ƙi, to dole sai ya shigar da, sai ya tura waliyansa, su ma su zo da waliyansu. Idan in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, in suna son sulhu a daidaita, in kuma a raba aure ne sai a raba aure. Amma wannan yana daga cikin kurakuran da waliyai suke, su hana mace ta koma gidan mijinta, ba su da haƙƙi. Miji ya fi iko a kan mace bisa iyayenta, in dai da igiyar aure a kanta, miji ya fi iko a kanta. Saboda haka sun yi ta'addanci, sun yi masa ta'addanci, sun ƙetare, sun shiga cikin haƙƙinsa. In cutar da ita yake yi wannan, in cutar da ita yake, ai ba ta haka ake maganin cuta ba, akwai matakai na cutarwa. Idan cutar da ita miji yake yi, to sai a kira shi ai masa wa'azi, a ƙoƙarin yi masa sulhu. Idan bai yi ba, sai a kai shi gaban alƙali. Alƙali yana da haƙƙin ya saki mace saboda cutarwar miji. Idan aka tabbatar da cutarwa tana daga cikin abin da yake wajabta a saki mace. Idan alƙali ya tabbatar da kan cewar cutarwa ne, sai alƙali ya bata aure, sai ya sake ta. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ulaika lahum jannatun.
Innal ladhina amanu.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
نعم to wannan a bisa al'adar alqur'ani ne idan alqur'ani yayi narko yayi ban tsoro ya faɗi halin waɗanda suke Allah yake musu azaba sai kuma yayi bishara ya faɗi halin wanda Allah ya musu kyakkyawan alƙawari sune waɗanda suka yi imani Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat haqiqa waɗanda suka bada gaskiya suka yi imani suka aikata ayyuka nagari inna la nudhi'u ajra man ahsana amala to mu ji Allah ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aiki wannan shine labarin wato Allah ya karfafa labarin shi ma kansa da inna saboda shi kansa labarin inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ai haqiqa ce akan kansa wannan hukunci da ya buka da Allah ya karfafa shi shine cewar Allah ya ce mu ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aiki wato duk wanda ya kyautata to ladan sai yana nan wajen Allah Allah ba zai tozarta ladan sa ba sai dai idan yayi abinda Allah zai bata aikin sa shine kafirci ridda ko kuma ya aikata zunubai waɗanda Allah suke wanda Allah yake san wanda suke cinye mu suke cinye kyakkyawan aiki suke bata aiki kamar barin sallar asar har lokacin ta ya fita mutum ya bar sallar asar har lokacin ta ya fita yana bata aiki kamar inda yazo a hadisin Burayrah bin al-Husayn wata ran sun je tustur ana yaki rana ta kusan faduwa sai yace a tsaya mu je mu sallah yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin sallah akwai sallar da duk wanda ya batta ma'ana har lokacin ta ya fita to aikin sa ya baci ita ce sallar la'asar amma in banda haka wato Allah baya tozarta aikin mutum kuma a cikin wannan akwai ishara da cewar kyakkyawan aiki wanda yake kyakkyawan aiki shine imani da aiki na gari tunda Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki to ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aiki ma'ana su kenan su ne waɗanda suka kyautata aiki maimakon Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ba za mu tozarta ladan su ba ko ba za shine ma'anar wanda suka yi imani suka yi aiki nagari to mu ba za mu tozarta ladan waɗannan ba to amma sai aka kawo az-zahir a mahallin mudmar maimakon a koyi shi aka faɗe su ɓalo-ɓalo domin fa’ida biyu na farko dai a tabbatar da cewa dalilin da ya sa suka samu wannan a tabbatar da kan cewar su ne ake nufi da masu yin kyakkyawan aiki saboda haka kyakkyawan aiki a wajen Allah shi ne abin da ya haɗa abu guda biyu imani da ayyuka nagari idan mutum ya yi imani amma bai yi aiki nagari ba to bai zamanto wanda ya yi kyakkyawan aiki ba in zai domin yana cikin mashi'ar Allah sai Allah ya so sannan Allah zai yafe masa ya shiga aljanna duk da yake karshen al'amarinsa dai ba zai dawwama a wuta ba inda yana da asalin imani idan ku yake kyakkyawan aiki ba shi da imani to wannan aikin sa sai dai ya samu sai dai ya samu kyautayi a nan duniya amma a lahira ba shi da lada domin ba shi da asalin da Allah yake karban imani domin sa shine imani asalin da Allah yake karban aiki domin sa shine imani fa'ida ta biyu na cewa in da aka bayyana shine a nuna wannan hakika cewa duk wanda yake kyakkyawan aiki Allah ba zai tozarta ladan sa ba to a cikin wannan ya kunshi cewar suna da lada kenan ko to amma sai aka boye shi menene ladan tunda Allah dai ya ce ba za mu tozarta ladan su ba to wato suna da lada to menene wannan ladan to shine sai Allah ya bayani ulaika yace yace ulaika lahum jannatu adn wadannan wato wadancan wato masu wannan sifa ta imani da aiki nagari to aljannatai na dawwama sun tabbata a gare su jannatu adn adn an ce ɗaya daga cikin sunayen aljanna ne aljanna tsakiya aljanna madaukakiya wadda take sauran aljanna akwai sau aljannatun suna da yawa sauran aljannatu wato a gefe suke ita ita ce tsakiyar aljanna domin a aljannan ma akwai wato akwai manya akwai masu hannu da shuni ba za a ce akwai yaku bayi ba tunda babu yaku bayi a aljanna to amma akwai waɗanda suke su kansu sai dai su rinka hango ɗan can aljannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato masu inna asabal ghuraf waɗanda suke a benaye a aljanna suna kallon waɗanda suke a cikin alfirdaus al'a min aljanna kamar yadda ake ganin alkaukabu durri kaga yadda kake ganin tauraro mai kyalli daga nan duniya kake ganin sa haka to nan haka za haka ɗan aljannar aljannar ordinary suke hango ɗan aljanna special a can haka za su rinka hango ta kamar yadda ake ganin tauraro to an ce waɗansu sun fassara jannatu adn da cewa ita ce a'al aljanna wa wasat aljanna to waɗansu kuma suka ce ma'anarta jannatu adn ay jannatu iqama aljanna dawwama dan adina bi makan idha aqama wato wato suna da aljannatu na zama na tabbata wato ma'ana ba sa tsammanin za su taɓa gushewa jin daɗi ya zamanto ka san ba zai ƙare ba amma duk jan daɗin da ka san zai ƙare to duk ran da ka tuno da ƙarewarsa kana cikin baƙin ciki sai ga mutum Allah ya bashi mulki amma sai ka je ka same shi yayi tagumi aka ce me ya faru wallahi 2019 ta kusa duk daɗin da yake ji saboda in yayi tunanin cewar la kusan ƙarewa shikenan sai hankalin sai tashi to ita ko wannan ni'imarta kasancewa jannatu adn ta dawwama ce ta iqama ce in aka zauna dindindin ba gushewa yuhallawna fiha tajri min tahtihim al-anhar qurabu suna gudana a karkashin su sabanin wadancan azzalimai wa in yastazisu yughasu bima'in kalmuh idan suka nemi taimako sai a kawo musu ruwa kamar dagwadagwan mai su suna neman ruwa su ko wadannan ga ruwa nan baje-baje karkashin su kai qurabu ne ma suke tafiya da ruwa ballantana a ce ba sai sun nema a kawo musu ba sai dai kawai su diba kuma ruwan iri-iri a koramin iri-iri kamar yadda ya zo a suratu Muhammad akwai koramar ruwa akwai koramar zuma akwai koramar madara akwai koramar giya sai wanda suka so saboda haka yanzu za ka ga idan an je wai in an je irin manya-manyan hotel din na kasaita sai ka ga an yi wani pompo wai in ka je ka danna wannan a lemo ne in ka danna wannan madara ne in ka danna wannan zuma ce in ka danna wannan zoko ne in ka danna wannan tsaniya ce wato duk abinda dan adam zai kwaikwaya wanda Allah ya kawo aljanna bai taba darsuwa a zuciyar dan adam bai taba darsuwa ba to ka gani Allah ya kimsa ma dan adam yayi irin wannan ka san mutum idan ya je ya ga irin wannan sai kaga ya zo yana ta bada labari sai ga yana ta bada labari ni da na gama wato ruwa maimakon a moda ake diba kawai wani abu zaka danna ko kuma kawai ka sa kofi kana sa kofi ba zaka danna komai ba sai kawai ya kwarara da kansa duk irin wannan tunanin da tsarin ba zaka taba bai taba abinda Allah ya tanada aljanna bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba ya sha makance tunanin dan adam ya kwaikwaya yayi irin sa to tajri min tahtihim al-anhar yuhallawna fiha min asawir ana yi musu ado daga awarwaro wato wanda ake sanyawa a hannu min dhahabin na zinari nan Allah ya ambaci cewa adan zinari amma a suratul hajj da suratul fatir ya ce awarwaran zinari da lu'lu'u diamond kenan a suratul insan ya ce awarwaran azurfa ko inna Allah yudkhilu alladhina amanu jannati adnin tajri min tahtihim min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أتشانكم سورة الإنسان يتي عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. هذا يعني واتو أور ورن أكوين زيناري أكوين لؤلؤ أكوين أزرق واتو ونن وتقيل موبا مسان ونن بأما واتو هيا ذا أنا ي yanzu idan mutun yana son ya kashe idan mutun yana so idan mutun yana da da dala miliyan da take tsunkunin sa take tsikarin sa yana so ya kashe ta to in yaje zai samu agogo da zai kashe ta akan wannan ka gani adan hannu ko shine agogo agogo na dala miliyan 1 mutun ya sa yana yawo da shi to duk irin kwaikwayon ɗan aljanna ne ta biyo ne ya ce kai ba wai sani dai suna dai yi masu yi ɗin suna yi ni na ji wanda suke irin wannan ne suna faɗa to a aljanna shi ma haka suke da ado na abubuwan hannu na zinare da lu'ulu'u an fara ambaton adam a nan saboda ana sifanta aljanna ne aljanna ma'anarta lambu domin ado ya fi dacewa da wato abin tunda ana so a kawata gidan ne sai aka fara ambatanta kafin a ambaci tufafi kaga Allah yace yuhallawna fiha min asawira min dhahab ana yi musu ado da awarwaro wato abubuwan hannu adan hannu min dhahab na zinari wa yalbasuna thiyaban khudra kuma suna tufafi suna sanya wato tufafi koraye kwarra masu launi na kore saboda shi launin kore yafi komai kyau yafi komai kyau a wajen tufafi masha Allah yau na sa kore Allah ya sa mu sana aljanna amin Allah ya sa mu sana aljanna amin suna sanya tufafi kore saboda shi tufafi kore shine ahsanul alwan fari yana dauke ido baki kuma yana sanya ido sai ka sai ka ji nauyi a cikin idanka amma kore shine yake kawo saukin zuciya shi yasa ma har larabawa suke fada a cikin karin maganar su cewa abubuwa guda hudu suna tafi da bakin ciki da bacin rai alma'u wal khudratu wal lawn alma'u wal khudratu wal wajhu alma'u wal khudratu wal bustanu wal wajhu al hasan ruwa da koren launi da lambu da kikkyawar fuska ta wanda ta halatta gare ka suna tafi da bakin ciki da bacin rai in ka sha ruwa in ranka a bace yake ka ji sanyi sai ka ji ka huce in ka ga abu kore sai ka ji daɗi in ka shiga cikin lambu ka ga abubuwan da Allah ya sanya adan ɗabi'a shi ma sai ka ji daɗi haka in ga fuska kyakkyawa ta wanda ta halatta gare ka sai ka ji daɗi haka mace in ta ga fuska kyakkyawa ta wanda ya halatta a gare ta sai ta ji daɗi sai bakin ciki da bakin rai duk sai ya tafi to Allah ya sifanta tufafin aljanna da cewa tufafi ne koraye domin ya nuna abin da ke ciki na ɗabi'ar da ya halicci dan adam a kai cewa dan adam yana son koren launi yana son koren launi wa yalbasuna thiyaban khudran to waɗannan tufafi kuma min sundusin daga wato alharini wanda yake mara kauri raqiqi mara kauri wanda yake iska tana daukan sa ba shi da nauyi a jiki sannan gashi kuma wato saboda kensa kensa yanda yake rawa a jiki yana ƙara zayyana mutum da kuma wa istabra da kuma alharini mai kauri wanda yake cikakke mai kauri din wanda yake mai ni'ima mai laushi wanda kana ganin sa kaga kasaita kaga wadata sannan a cikin wannan muttaki'ina fiha alal ara'ik suna kishingida akan wato gadaje irin masu lilo din nan ka san wannan shine cikan ni'ima tunda shi da matarsa suna zaune a cikin inuwa an yi ado ga kayan marmari kuma ana zaune akan gado ana gaba ana baya ana hira ni'ima kenan Allah ya shi ya halicce mu shi ya san abin da yake faranta mana rai kuma abin da ya tanada kenan ga wanda suka yi imani yace ni'mat thawabu ma dalla da wannan lada to shine can wanda yace inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kana tunanin menene ladan to sai ya bayyana sai kuma yace ma dalla da wannan lada ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa kuma ta kyautata a wajen kishingida a wajen wato kishingida a jidadi ita aljanna wato wannan Allah dai ya faɗi wannan ne domin ya biyar da abin da ya faɗa na cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wannan ce gaski wannan ita ce gaskiya daga ubangijin wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta zabi ne na mutum to amma ka sani a cikin yanke hanzari na Allah ya gaya maka makomar kowanne da makomar wanda ya kafirci shine waɗanda suke wutar jahannama a haɓa bihim suradiquha waɗanda kuma suke imani na faman sha'a falyu'min su kuma ga su ga ladan da Allah maɗaukakin sarki zai ba su saboda haka wanda ka so ka yi kai ka ce baka yadda ba ko ka so ko ka ki menene zai zamanto akibarka wannan ba a hannunka yake ba akan shi wanda yace kai imani shine ya tanadin wannan ga akibar wanda ya kafirta ga kuma akibar wanda ya imani Allah kaka haramta mana rahmanka kun ga wato anan Allah madaukakin sarki sai ya fara ambaton ado kafin ya ambaci tufafi yace yuhallawna fiha min asawira yace kuma wayalbasuna thiyaban khudran ane musu ado kuma wajen adan sai yace yi musu aki domin wannan shine kasaita ka san ko sarki idan yazo alkaba da adon takobi da za a sa masa da takalmi da za a sa masa kayan ado na waje sa masa ake ba sarki ne yake sawa da kansa ba amma kayan tufa na jiki shi zai sa to haka yan aljanna kayan tufar su aka ce wa yalbasuna su suke sawa amma ado aka ce yuhallawna sa musu ake yi musu adon ake yanzu ko amarya ba haka ake mata ba amarya randa za a je randa za ta fita za ta fito ranar ta idan ta sa kayan to sauran kuma adan fuska da irin wannan kayayyakin da za a sanya mata ai kaga masu ado ne za su zo da mai jagira na yi mai hoda na yi mai gyaran gashi na yi kaga mutane sun yi cincirundo a kanta ana shirya ta to yan aljanna su ma haka ake shirya su to amma kaga sai aka fara ambaton adan su kafin a fa ambaci kayan da suke sawa domin anan wajen ana sifanta wannan aya tana sifanta aljanna ne amma a cikin suratul insan ana sifanta yan aljanna ne a suratul insan da yake ana sifanta yan aljanna sai aka fadi kayan su kafin a fadi yi musu ado aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraqun wa hullu asawira min fidda sai da aka faɗi tufafin su tukuna sannan aka faɗi kayan adan saboda can su ake sifantawa to yayin da zaka sifanta mutum ka je kana maganar adan da yayi baka faɗi kayan da yasa ba tukuna sai aka fara ambaton kayan da yasa sannan adan da suke amma ita ku aljanna abinda zai zamanto ya kawata ta shine a fara ambaton adan da ke cikin ta yasa sai aka fara ambaton adan wannan nukta ce da malaman tafsiri suka yi isharar gare ta musamman ibnu ashur da abin nan Abu Hayyan a cikin Al-Bahr al-Muhit na'am
wa darib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin وَعَفَقْنَاهُمَا بِنَقْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
Allah madaukakin sarki yace wadrib lahum mathalan rajulain, ka buga misali a gare su, su wane ne waɗannan? Ai waɗannan da suke yin alfahari da cewar su sun fi ƙarfin su zo su zauna tare da talakawan muminai a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda suna alfahari da abin da Allah ya ba su na duniya da adonta, suna cewar ba za su zauna da shi ba sai in ya koru fuqara'u, sannan za su zo su zauna tare da shi. To Allah sai ya ce ka buga musu misali ya Rasulullah, rajulaini, na mutum guda biyu, mutane biyu. Ja'alna li ahadihima jannataini, mun sanya ma ɗaya daga cikin su lambu guda biyu. Min a anabin, wannan lambun na wato inibi, na inibi, itatuwan inibi ne a cikin lambunan nan guda biyu. Wa hafafnahuma binakhlin, kuma muka kewaye su da itatuwan dabino, wato shingen gonakin dabino ne, shi kansa shingen, maimakon ka ɗauko ingirici ko ka ɗauko ƙaya ka sa, a'a, dabino ne wanda kuma zai kawo shi ma abin daɗi. Itatuwan dabino su suka kewaye waɗannan gonakin. Waja'alna bainahuma zar'a, tsakanin lambun guda biyu kuma sai muka sanya wato sai muka sanya hatsi, wato abinda ake kamar wato alkama azzar, wato shuka ta hatsi a tsakankani, abinci da kayan marmari. In ka shiga nan gefe inibi ne, nan gefe inibi ne, a tsakiya kuma shuka ce wadda take ta amfani na hatsi ko kamar alkama da masara da sauransu. To wannan shi ne cikar ni'imar wadata da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, ɗaya daga cikinsu kenan. Ɗayan kuwa Allah bai faɗi abin da ya yi masa ba, amma zai zo a cikin ƙala lahu sahibu, wato shi ɗayan Allah bai bashi wannan ba. Ɗaya Allah ya bashi wadata, ɗaya Allah bai bashi wadata ba. Wannan misali ne Allah ya bayar, ba a bayyana su wane ne waɗannan mutanen ba, a wannan al'umman ne, a Bani Isra'il ne, a Yaman ne, a ina waɗannan gonaki suke, da Al-Qur'ani baya wannan, domin shi Al-Qur'ani maqsudinsa darasi dake ciki, ba a baka labari ka sha ba. Me alaƙar da kan cewa sai ka san wane ne wannan? Shi yasa za ka ga da yawa daga cikin malaman tafsiri suka kau da kai da ma ƙoƙarin bayanin su wane ne waɗannan mutane guda biyu da Allah ya buga misalinsu. Waɗansu ma suka ce misali ne, ba wai mutane ne haƙiƙatan ba, amma wannan yana da rauni, tunda muhawarar da ta faru ya nuna kan cewa haƙiƙatan, tunda Al-Qur'ani ne yake hikaya, yana cewa qala lahu sahibuhu, ya gaya masa, saboda haka abu ne wanda yake ya abu haƙƙan, ba wai taswira ne ake yi ba, ake cewa ka suranta wannan misalin, a'a, haƙiƙatan waɗannan mutane an yi su. To shi wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya sifanta Allah abinda ya bashi, sannan ya sifanta a waɗannan lambuna guda biyu, ce kiltal jannataini atat ukulaha, dukkan waɗannan gonaki guda biyu, lambuna guda biyu, lambu guda biyu, atat ukulaha, kowanne daga cikin waɗannan aljannatu ya fitar da amfaninsa, walam tadlim minhu shay'a, bata tawaye komai daga ciki ba. Kun ga a cikin wannan akwai babbar hikima wadda Allah yake nuna mana cewar yanzu wato gona in ka fitar da eka guda za ka iya cewa gonan nan ga abin da ya kamata a ce ta bayar, idan aka kyautata iri, aka kyautata taki, aka kyautata noma, aka kyautata kula da ita, to ga abin da za ta bayar. In ta bayar da ƙasa da haka, to ta yi cuta. To shi ne Allah ya ce walam tadlim minhu shay'a. To waɗansu in ka kawo musu irin wannan lissafin, musamman manomanmu na karkara, sai ce yaushe, ai ƙaddara, abin da Allah zai baka, Allah ya san zai baka, kai dai kawai wannan abu mun saba muna yi shekara da shekaru an kawo maka hanya da zaka kyautata abinka dan kar ta zama to wallan tazlim minhu shay'a amma kai kuma kana amfani da wata mummunar fahimta ta kaddara kana cewa ba haka ba saboda haka kaga wannan Allah ya tabbatar da kan cewa irin kokarin da Allah zai kimsa ma dan adam yayi kan gona ta fitar da abin da yake shine haƙƙin ta fitar akwai abin da yake shine haƙƙin gona ta fitar da shi kuma Allah ya bada ilimin wannan sanin gashi ya bamu wannan bawan Allah har yayyabi gonar ta su da cewa bata tawaye komai ba tawayar shine aka ambace shi da zalunci wato kamar kan cewar kana da wani haƙƙi ne ta yi bata yi wato an bada dukkan haƙƙin da ya kamata ta yi to bata yi zalunci ba ma'ana bata tawaye komai ba ta bayar da shi cikakke an fahimci abin da nake nufi da wannan ko saboda haka lissafi da ake na ilimin gona kada a ce ya saba ilimin kaddara rashin dogaro ga Allah ne a'a aiki da kaddara ne aiki da ilimin da Allah ya ba mu mutum ne aiki da hikima ne a kula da wannan a cikin wannan walan tablin minhu shay'a dinnan abin da ya bayyana kenan kuma daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya ishara ga haka wa fajjarna khilalahuma nahara kuma muka gudanar da korama a tsakanin wato a tsakanin lambunan guda biyu ba sai yaje nesa yaje ya janyo ruwa ba ko yaje ya samu dogon tiyo yaje ya fita a bakin wani kogi sannan yazo ya haka rami wanda zai rinka bin ruwan a'a akwai korama a cikin gonar tsakanin gonakin guda biyu kuma wai koramar ma ba a ɗaya gonar ba tsakanin su yadda za ta bama wannan ta bama wannan duk cikin ni'imar Allah duk kaga wannan Allah ne yace yayi wa kana lahu thamarun haka qira'ar asim take wa kana lahu thamarun qira'ar jumhur kuma wa kana lahu thumurun duk qira'ar nafi' wal jumhur qira'ar abu amr al basri kuma wa kana lahu thumrun dukkanin su ma'anarsa shine dukiya thumur da thamar shine abinda yake amfani abin dukiya wanda ya hada zinari da azurfa da amfanin gona amfanin gona wanda ya hada kayan marmari da kuma hatsi da kwaya da kwayoyin abinci wato yana da dukiya mai yawa wanda ya nuna ishi noma idan ka yi shi ba kawai amfanin gona zaka samu ba hatta zinari da azurfa zaka samu tunda zaka yi cash crop ba kawai zaka yi staple ba food crops kawai zaka yi ba na ci ba hatta na sayarwa saboda haka da wannan ya nuna kan cewar noma idan aka kyautata shi mutum zai samu athumur ko kuma athamar shine arziki mai yawa to ya tabbata ga wannan mai gona kana lahu thamar fa qala li sahibihi sai ya ce ma abokinsa wanda yake shine mumini wa huwa yuhawiruhu alhali yana muhawara da shi yana maida zance tsakanin su ana aktharu minka malan ni nafi ka yawan dukiya wa a'azzu nafara kuma nafi ka buwaya wajen dangi wajen mabiya waɗanda suke in na fita ko ina suna biye da ni kai ko kai kadai kilo ni ko in na fito ko ina sai bi na ake ga ƴaƴa ga ma'aikata ga masu hidima ga ƴan maula ga kowa duk ana bi na me yake yi alfahari kuma kamar yadda zamu gani Allah ya gaggauta masa ukuba saboda ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah yake gaggauta ukuba alfahari kamar yadda Allah ya makaruna innama utituhu ala ilmin indi sai Allah ya nutsar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata ran wani mutum yana tafiya yana takama yana sanye da tufafin ya burge shi sai kallo yake yana kallon kansa haka saboda wato ya kayatar da kansa yana jin kansa cewa shi wani ne yana dukan kasa kamar zai ketata yana daga kafada wai yafi haka tsawo yana tumbatsa ba sai Allah ya nutsar da shi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka ji wata kara sai ce mutum ne da Allah ya nutsar da shi saboda yana wannan takamar yake tafiya a cikin wutar jahannama yau shekara 70 sai yanzu ya kai karshen ta wato wajen da Allah zai ajiye shi kenan sai ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu amin alfahari da takama da wannan tinkahon shine yake gaggauta ukuba daga Allah to haka yace ma ma'abucinsa abokinsa wanda khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi ya shiga cikin gonarsa wannan lambu nasa alhali yana mai zaluntar kansa kun ga can ba an ce inna atadna lil zalimina ba saboda haka misali ne ga wanda basu imani ba irin wannan kenan yana zaluntar kansa da me da kafirci da ujubu da jiji da kai cewa shi ya isa shi shine da rudi da abin da yake zai kare saboda gani yake yi ba zai taba karewa ba me yace qala ma azunnu an tabida hadhihi abada ni bana tsammanin wannan gonartawa yayin nuna ta hadhihi yana nuna gonar kenan har abada bana tsammanin wannan gonartawa za ta kare har abada wama azunnu sa'ata qa'ima kai kuma bana tsammanin ma wata sa'ar alkiyama za ta tashi wala in rudittu ila rabbi kuma da ma abin a kaddara da bai yadda ba in ma har an maida ni wajen ubangijin nawa la ajdanna khayran minha munqalaba zan samu abin da ya fita a makoma na koma wajen sa abin da zai ba tunda anan duniya ya raba ya bani a can ma sai yafi wannan in ma akwai can din shi yasa ya kawo in wala in rudittu wai in ma abin a kaddara zan koma din la ajidanna khayran minha munqalaba na'am to ya suka kare da qala lahu sahibuhu
qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafanta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfa ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا بَعَثَا رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
قال له صاحبه سيما ابو تشنسا مؤمنين كينان يچي مسا وهو يحاوره الحالي ينا مير مسا ده زنچي يني مسا محاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ينزو كا كفرت ده وند يا حليچي كا دغ ترقايا ثم من نطفه سنن يا حليچي كا دغ دغون مني ثم سواك رجلا سنن يديديتا كا كزمنتو متون wato ya tunatar da shi asalin sa Sheikh Usman Dan Fodio da yayi maganar wato yadda wato maganin girman kai da uju maganin jiji da kai da girman kai yace maganin sa ilimi sai yace menene ilimin shine ka san asalin ka sai ya dauko yace ya zaka san asalin ka yace ya kawo suratu abasa yace qutilal insanu ma akfara Allah ya tsine ma dan adam mamakin kafircin sa min ayi shay'in khalaqa wai daga mene ya halicce shi min nutfatin daga dugon mani khalaqahu ya halicce shi fa qaddara sannan ya tsara masa rayuwar sa thumma sabila yassara sannan ya sauke masa tafarkin sa thumma amatahu fa aqbara sannan ya kashe shi ya sashi a cikin kabari to in ka koma ka san asalin ka wannan ilimin ya ishe ka san cewa kai ba komai bane kuna ganin wani clip da ake yawo da shi sai a nuno mutum da mace da namiji sun yi aure suna a soyayya a rayuwar aure sai a nuno matar tayi ciki in tayi ciki sai a nuno abin da ke cikin cikin yana dan tayi kamar taluban ban haka za ka ganshi a cikin da katuwar jela yana tafiya har ya zamanto dan tayi har ya zamanto jariri yana cikin yana cikin a ciki sai gashi an haife shi yana hannun likita yana kuka yana kuka yana ihu sai gashi yana bakin mama yana shan nono sai gashi yana kokarin sai gashi yana rarrafe sai aka nuno shi yana tatata sai aka nuno shi ya soma gudu sai aka nuno shi zakan makaranta har ya zama dan primary sai aka nuno shi har ya gama secondary sai aka nuno shi gashi yana aji ya zama to dan jami'a sai aka nuno shi gashi ya gama jami'a gashi shi ma har yanzu yayi aure sai aka nuno shi yanzu ya fara furfura sai aka nuno shi ya zama tsoho tukub sai aka nuno jana'izar sai ya mutu an binne shi to haka fa mutum fa yake to wannan katina shine sai ya tatin da shi yace aka farta billazi khalaqaka min turabin ka farta da wanda ya halice ka daga turbaya saboda shi madar jikin mutum minerals ne ma'adanan kasa sune abin da suka hada mutum wannan ba akwai me suke cewa a chemistry the periodic table na chemistry da ake fadan abubuwan da kasa ta kunsa abubuwan da ake da su mawadin da suke a kasa da iska gabaki daya mecece hydrogen helium ga sunan dai na manta su periodic table suna nan aka fade su to duk ya halittar mutum fa daga nan kake fa kasa sannan ya halice ka daga dugon maniyi abinda in ya taba rigar ka wanke shi zaka kai da kake alfahari yau da a ce asalin mutum gwal ne ya zai sai ya sa asalin ka wulakantacce sannan bayan nan fa ya miƙar da kai ka zamanto mutum baka zamanto mutum ba fa sai da ya miƙar da kai tun kana yaro da ya kyale ka an tsallake an barka wata kila ka mutu kenan an manta da kai amma ya rene ka har ka zamanto kakkarfa har ka zamanto mutum to yanzu wai ka rasa wanda za ka kafirce masa sai wanda ya maka wannan to kun ga wa'azi kenan wanda ya nuna mana cewa shi wanda yake jabberanci wanda yake kafirci in kana zaune tare da shi ba wai kawai ka ga cewa ya halaka ya watsi ba a'a kai masa wa'azi saboda shi wa'azi baka san lokacin da Allah zai bude zuciyar mutum ya karbe ta ba kai sannan yace lakinna huwa Allahu rabbi wannan akwai magana akan magana ta larabci da ta qira'at amma ba za mu shige ta ba saboda an ce lokaci ya kure lakinna huwa Allahu rabbi sai dai ai lakin ana huwa Allahu rabbi shine takdirin magana sai dai ni sha'anina ubangiji sha'anina ubangiji na shine Allah wato wannan shine sha'anina ubangiji na shine Allah ba wani ba kuma wannan ya karfafa shi da tsari na magana na larabci da yanda ya kawo shi da wannan uslubin na karfafawa mai kore shakka wala ushriku bi rabbi ahada sannan ya karfafa wannan da taukidi na lafazi yace kuma ba zan yi tarayya da wani ba tare da ubangiji na walaula idda khalta jannataka to da idan da ka shiga cikin aljanna da ka shiga cikin gonarka ulta sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah Allah wato wannan aljannat tawa al'amari ne da Allah ya so ya bani la quwwata illa billah babu karfi sai da Allah ko kuma ka dau ma din nan wannan an ka dauke ta akan cewa ismul mawsul kenan ko kuma ta zamanto nakira mawsufa ka ce wannan aljanna abace wanda Allah ya so gare ni babu karfi sai da Allah wato ka zare karfinka to da ka faɗi haka da shikenan sai Allah madaukakin sarki ya tsare maka dukiyarka shi yasa aka ce Urwata bin Zubair idan ya shiga gidansa ko ya shiga gonarsa ko ya ga wani abu wanda ya kayatar da shi na dukiyarsa da abinda Allah ya bashi sai ya faɗi wannan masha Allahu la quwwata illa billah akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Anas cewa babu wani mutum da Allah zai bashi ni'ima ta iyali ko dukiya ko ƴaƴa sai ya kalle su ya faɗa abinda Allah ya faɗa a wannan ayar masha Allahu la quwwata illa billah to ba zai ga wani wato abin ki ba a cikin wannan sai dai mutuwa ta zo babu makawa amma ba zai ga abin da zai bata masa ba. Hadisin ba shi da hadisin da'if ne saboda akwai rauni wanda yake ba mai tsanani ba, amma zai karfafa da ma'anar wannan ayar da kuma ayyukan magabata kamar Urwa ibn Zubair. Yana da kyau idan mutum ka ji abu yayi maka dadi, ka kalli matarka ka ji dadi cewa tana faranta maka, tana kyautata maka, bata saba maka, ka kalli ƴaƴanka ka ji sun zamanto qurratu ayn, ka shiga motarka ka ji dadi, ka zo gidanka ka ga kayataccen gida ka ji dadi, ka ce masha Allah la quwwata illa billah. Amma ba ka rinka ganin kan cewa kai kai ne ba, dabarar ka ce da iyawarka da ba dan kai irin wannan meeting din da aka rinka yi ba, kun yi wannan shirye-shiryen da irin wato hazaka da irin kokarinka da kake da shi da baka samu wannan ba, a'a ka manta da kanka ga duba Allah. Shi yasa aka ruwaito wanda daga cikin salaf kamar yanda Imam Al-Qurtubi ya ambata a cikin Imam Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirin sa, ya rubuta a kofar gidansa masha Allah la quwwata illa billah. Shin za ga wadansu mutane suna kwaikwayon wannan, suna rubuta wannan a kofar kofofin gidajensu a tafsir Ibn Kathir suka samu, wanda daga cikin magabata salafus salih haka yi, kuma dan ya tunatar da mutum ne duk abinda mutum ya gani na ni'ima da Allah ya bashi akan wannan, to Allah ba zai mai da ta zaman to ni'ima ba. In tarani ana aqalla minka malan wa walada, idan ka ganni ni mafi karancin wato dukiya da ƴaƴa ne daga gare ka, fa asa rabbi, to ai ina kauna ubangiji na an yu'tiyani khairan min jannatika, ya bani abin da yafi wannan gonar taka alkhairi, wa yursila alaiha husbanan min as-sama, kai kuma gonar taka Allah ya aiko mata da wato halaka daga sama, halaka muqaddara. Al-husban yana da ma'anoni guda huɗu. Ma'ana ta farko shine halaka wadda take aka kaddara ta. Ma'ana ta biyu yana nufin tsawa a rago. Ma'ana ta uku sune kibban waɗanda ake jefa su tare. Ma'ana ta hudu fara daga cikin ma'ana fara ba bebe babe mai cinye amfanin gona. Ba fara ake ce musu ba? Ba ka bane malam Abba? Yawa fara ce ko? To, ya daga cikin ma'anonin ita ce aljarad. Waɗanda suke min tab'iha al-fasadu, thalathatun min tab'iha al-fasadu, al-faru wal barbaru wal jaradu. Wadda ita dabi'a su barna. Shine ma'ana ta hudu. Ma'ana dai Allah ya aiko da wata waqi'a minas sama, daga sama. Wato daga sama azabar za ta sauko. Fatusbiha sa'idan zalaqa, sai ta wayi gari gonar taka ta zamanto mulmulalliyar kasa mai santsi, wanda yake wato babu abinda zai iya fitowa a wajen, kafa ma ba za ta iya tsayawa ba ballantana ta noma wani abu. Aw yusbiha ma'uha ghawra, ko kuma ruwan wannan ruwan dake ciki na koramar ya wayi gari ya tsotse ya nitse ya koma cikin kasa. Falan tastati'a lahu talaba, ya zamanto baka da ikon samun hanyar wato dabarar da zaka kai mai zuwa ga wannan ruwan ka fito da shi. Allah ya nutsar da shi, dama ba Allah ne ya kawo ba, to shine ya gaya masa wannan. To za mu tsaya anan wajen a cikin tsakiyar gaba insha Allah. Mun so a ce mun gama kissar gabaki daya, amma saboda muna kayyadewa da lokaci da aka ba mu, saboda yanda ake yadawa sauran ƴan uwanmu da suke bibiyar karatu, dan ya zama to wani abu bai kuce musu ba, to shi yasa din dole muke takaitawa da awa ɗaya da aka ba mu. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الصيام والقيام
على الوجه الذي يرضيك عنا، وأعنا على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته، وارزقنا شفاءته وشفاءة الصيام، وارزقنا شفاءة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة